Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM gami da VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma Alfa Radio dake Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Yau ranar 21 ga watan Satumba na shekarar 2017. Nazira Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
To aiwa Alhamis, ma'aikatan ceto a kasar Mexico sun ci gaba da kokarin kaiwa ga waɗanda suka makale a cikin gine-gine da suka rushe a lokacin mummunar girgizar ƙasa da ta hallaka sama da mutane 230. Mahaukacin guguwar teku Maria ta yi sanadiyyar saukar ruwan sama kamar da bakin kwariya yau Alhamis a tsibirin Puerto Rico, ta kuma sa daukewar wutar lantarki da daukacin tsibirin da kuma ambaliyar ruwa a wurare da dama da kuma kashe akalla mutum guda. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya faɗa wa shugabannin duniya cewa yarjejeniyar makamin nukiliya ta daukacin kasashen duniya ce, ba kasa ɗaya kawai ko kuma biyu ba.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawar da muka yi da mai fashin baki kan harkokin tsaro dangane da ayyana 'yan rajin kafa ƙasar Biafar a yankin kudu maso gabashin Najeriya da kotun gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi a matsayin 'yan ta'adda. Bayan haka za ku ji rahoto akan nasarar da dakarun sojin sama na Najeriya suka yi wajen tarwatsa sabbin sansanin 'yan ƙungiyar Boko Haram a dajin Sambisa. Bayan haka za ku ji shirin sai bango ya tsage wanda Jummai Alata shirya za ta kuma kawo, amma yanzu bari mu ji halin da duniyar take ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Alhamis, ma'aikatan ceto a kasar Mexico sun ci gaba da kokarin kaiwa ga waɗanda suka makale a cikin gine-ginen da suka rushe a lokacin mummunar girgizar ƙasa da ta hallaka sama da mutane 230. Ɗaya daga cikin ma'aikatan aikin ceton da aka gudanar a birnin Mexico an yi shi ne a wata makaranta wadda a jiya Laraba ma'aikatan suka hango wata yarinya da ke cikin wani gini da ya rushe, kuma sun tabbatar da cewa tana da rai lokacin da suka ga hannunta na motsi. An gudanar da wannan aikin ne zuwa daren Laraba har zuwa yau Alhamis, tare da yin taka tsantsan da kaucewa rugurgujewar tarin baraguzai yayin da suke kokarin kaiwa gare ta. Rodolf Ravulka, ɗaya daga cikin ma'aikatan ceton, ya faɗa wa gidan talabijin na FORO cewar yarinyar ta faɗa musu sunanta Frida, kuma bayan haka ta faɗa musu cewa akwai sauran yara biyu da kuma sauran mutane amma ba ta sani ba ko suna da rai.
To nan kuma magana ce akan mahaukaciyar guguwar nan ta teku wacce aka yi wa lakabi da Maria, wacce ta yi sanadiyyar saukar ruwan sama kamar da bakin kwarya yau ranar Alhamis a tsibirin Puerto Rico. Ta kuma sa daukewar wutar lantarki a daukacin tsibirin da kuma ambaliyar ruwa a wurare da dama da kuma kashe akalla mutum guda. Guguwar ta kasance mafi muni da ta shafi yankin Amurka a cikin kusan shekaru 90 da suka wuce. Sama da mutane 11,000 ne suka fake a ɗaruruwan matsugunan da aka kafa a faɗin Puerto Rico, yayin da wasu kuma suka fake a gidajensu. Haɗarin ya saukar da ruwan sama da ya kai mizanin santimita 50 a wasu wuraren, yayin da iskar mai ƙarfi ta kada wayoyin wutar lantarki da na wayar hannu ta kuma yayarfin gine-gine.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya faɗa wa shugabannin duniya cewa yarjejeniyar makamin nukiliya ta daukacin kasashen duniya ce, ba kasa ɗaya ko biyu ba. Yace, ina mai tabbatar muku da cewa kasar Iran ba za ta kasance kasa farko wadda ta keta ka'idar yarjejeniyar ba, amma za ta maida martani da ya kamata akan duk wani bangare da yayi. Abin takaici ne idan wannan yarjejeniyar ta wargaje a dalilin baki a siyasar duniya. Kalaman Rouhani martani ne ga shugaba Donald Trump na Amurka, wanda ya bayyana wa shugabannin duniya jiya Laraba cewar yarjejeniyar ɗage takunkumin tattalin arziki da aka kakaba wa Iran domin ta daina shirinta na nukiliya ita ce yarjejeniya mara kan gado da Amurka ta taɓa kullawa.
To ayyuka Alhamis, dubban masu zanga-zanga suka fantsama a titunan babban birnin kasar Philippines domin yi wa 'yan ƙasa gargaɗi akan yiwuwar komawa mulkin kama-karya a ƙarƙashin gwamnatin Rodrigo Duterte. masu zanga-zangar sun bayyana cewa shugaba Duterte na da halaye kusan iri guda da na tsohon shugaba mai mulkin kama-karya wanda shugaban na yanzu ke mutuntawa. Ya kaddamar da gagarumin samaman ƴan sanda akan masu amfani da miyagun ƙwayoyi jim kaɗan bayan ya hau kan gadon mulki shekarar da ta gabata, lamarin da ya hallaka dubban masu fataucin miyagun ƙwayoyi.
Ganin yadda sakamakon zaben ƙasar Faransa ya kasance da kuma yadda ƙasar Burtaniya ya kasance ya ɗaurewa mutane kai a shekarar da ta gabata, kuma za a iya hasashen yadda zaben ƙasar Jamus zai iya kasancewa. Ana sauran kwanaki biyu a yi zaɓe. Angela Merkel na hanyarta ta ci gaba da shugabancin ƙasar karo na hudu. ‘Yan adawa a zaben British da zaben shugaba Donald Trump na ƙasar Amurka, Jamusawa ba sa cikin yanayinsu ko kuma cikin sakina dafi. Bincike kafin zaben ya nuna cewa suna buƙatar abubuwa su ci gaba da kasancewa kamar yadda suke ga mafi yawancin Jamusawa. Kalaman na yakin neman zaben ita Angela Merkel bai wuce uwa ta fi sanin abin da ya fi dacewa ba, kamar yadda yake tana ci gaba da gudanar da yakin neman zabenta.
To a ƙarshe kuma, a yau Alhamis, Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya bayyana cewa dakarunsa sun fara ƙoƙarin ƙwato birnin Hawaja, ɗaya daga cikin gari na ƙarshe da ke hannun mayakan ‘yan ƙungiyar ISIS. Mayakan ƙungiyar ISIS na riƙe da birnin Hawaja tun shekarar 2014, lokacin da ƙungiyar ta mamaye wurare da dama a arewaci da kuma kudancin ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa sama da fararen hula 100,000 ne suka arce daga wuraren cikin shekaru uku da suka wuce. An kiyasta cewar faɗan zai iya shafar mutane 85,000 da suka rage a wurin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, kotun gwamnatin tarayya a Najeriya ta ayyana kungiyar ‘yan fafutukar kafa ƙasar Biafra, wacce aka fi sani da IPOB, a kudu maso gabashin Najeriya a matsayin ‘yan ta’adda. Abubakar Junaidu na Murya Amurka ya tattauna da Profesa Halifa Dikwa, inda ya fara da tambayarsa shin me hakan take nufi ga ƙasar baki ɗaya.
Wato dama ‘yanci ba a ce ‘yanci ba su da iyaka ba ne, ‘yanci ana yin sa ta fatar baki ne, amma idan ‘yanci ya wuce har da yin amfani da abin da zai raunana mutum ko kuma zagin mutane fiye da kima ko a razanar da al'umma, bai zama ‘yancin takar baki irin na Amurka. A Amurka ma ba a yarda da shi ba, irin Second Amendment da ake fada, banda barazana, banda neman a tayar da fitna, wanda nan hukumomi za su zo tsamaki. Amma a Najeriya ne aka yi daga ce a siyasance aka bari ya wuce. Misali na biyu, na ga wannan abin a kulle ne, wato wata manufa ce na neman a hana dare-dare da ake so a kawo cikin yanayin canjin da aka samu, domin a da ba haka ya kasance ba, kuma mutanen da suka tsaya ga yaron da yake faɗi abubuwan da ba su dace ba a tarihi ma ta siyasa babu shi tun shiru. Sannan kuma wanda suka tsaya masa beli lokacin da ya fara bugewa sharutan beli, ba su tawata ba, ba su zo kotu su ce shi abin da muka yi din ya fara tallata, saboda haka mun yanke hannunmu duk da su yi ba sun yi gun da bakinsu. Saboda haka wanda yake wannan halin, in ba shi da wayo wanda yake kallonsa, yana da shi, amma kuma da su da masu rubutun nasu da su an bokunsu duk lokaci na wani daga ƙasar Yarbawa ko kuma daga musamman ma daga arewa, idan ya tashi ya yi wata magana sai ya kasance wannan ne laifi ya fi wannan. Shin ire-ire waɗannan rayu ne sun riga sun wuce? A dama ana yin su ƙasashe ne daidaiku ne suka yi, kamar Amurka da kasar Isra'ila da suka yi wa sauran kasashen duniya wannan malakacin su ya riga ya cibe balle mutum kana da al'adu ga komai an san ka da tabi'a ta mutanen Afirka da girmama na gaba da sauransu su kasance wannan kwaikwayon halayyar da ba ku da amfani shi ne ina ji yana da kyau hukumomin kar su rage wa wasu domin an rage musu ne da a ce wannan abu a arewa ne bai kai haka ba ai mu misali mun da muke da yan arewa ne daga Borno ne sai abubuwan da suka faru a yanayin wasu na ta'addanci ai iyaye da kansu ne lokacin da aka fara duk da cewa wanda akwai wanda aka tela samu kar a cika shiga da sun zai zama wani abu daban
to shin shi yanzu wannan bawon Allah Nnamdi Kanu me ya wajaba a kansa bisa wannan ayyanawar da kotu ta yi na cewa a kunya ta zama kungiyar ta'addanci
eh shi ne ba zai saka tallafewa ba in da za a bi doka sai dai wani zai yi amfani ya fara maganan biyabura nan kuma a fuskan na lalima a hankali a siyasance wanda zai iya amfani da yanda aka zabe su a siyasance su kai majalisa kuma a tattauna da sauran kabilu na kusa da sauran su a cikin lalima in dai akwai doka a kasan maganan Nnamdi Kanu ya zauna a waje babu shi ko ina ya je domin abin da ya yi ba wata kasan da za ta ba shi dama ya je ya zauna.
Madalla har ila yau dai a Najeriya dakarun sojojin samar kasan sun wargaza sabbin sansanin yan gudun yan kungiyar Boko Haram a dajin Sambisa ga Hassan Maina kaina dauke da cikakken rahoton.
Rundunar sojojin saman Najeriya ta ce jiragen lakin asirinta sun gano yadda mayakan Boko Haram ke son sake kakkafa sabbin sansanoni a cikin dajin Sambisa abin da ya sake nan suka kaddamar da centering operation ruwan wuta a cikin wannan daji na nemi karin bayani daga babban Hafsan Hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar
dalilin kaddamar da wannan exercise shine mun fahimci cewa akwai wani kokari da waɗannan ƴan ta'adda suke yi saboda su sake neman kafa wata sansani a cikin wannan daji na Zambeza a wurare guda hudu musamman to sai muka ga cewa ya kamata mu dauki mataki to saboda haka wannan exercise makasudin shi shine mu tabbatar da cewa wannan mataki wanda suka dauka bai tabbata ba kuma mun samu biyan bukata kware da gaske kuma waɗannan wurare da muke tsammanin muka gansu mun tabbatar da cewa a lokacin da muka kare wannan exercise babu alamun su a wajen har yanzu muna shawagi kamar yadda muke a koda yaushe sai dai a waɗannan kwanaki 10 mun tabbatar da cewa mun kai farmaki dare da rana saboda mu tabbatar da cewa wannan manufa ta su wanda muke ganin cewa mummunan manufa ce da za ta cutar da jama'a bata tabbata ba
me hana lokacin ba a bude musu wuta ba dan an ce kamar akwai lokacin da aka hango ko shekau ko ko mukarrabansa me yasa lokacin ba ku yi ta an gama ba
al'amarin yaki a sama yana da wasu kaidoji wanda daya daga ciki ba ko da yaushe ne zaka ga mutane kawai ka afka musu ba dole sai ka tabbatar da cewa mutanen da ka ganin nan ba mutane ne wanda suka cancanci ka afka musu dan ainihin abinda muke abinda yasa muke wannan yaki shine mu kare mutunci mutane wanda ba su ji ba ba su gani ba da ake kashewa ana yanka su da sauransu saboda haka in cikin yin haka kuma ka je ka afkar da wanda bai da wani haki a ciki to kaga ka kai ma ka fada sahun su kenan to saboda haka shi sa lokacin da muka gansu muka dauki lokaci mai yawan gaske mu tace duk abubuwan da muka gani saboda lokacin da muka tabbatar da cewa mun samu cikakken bayanan da muke bukata musa wannan irin wannan operation saboda mun san cewa zai nasara.
Tohon commander a rundunar sojin saman Najeriya Air Commander Ahmed Tijani Babagamawa ya ce wannan sintiri na operation ruwan wuta ya zo daidai lokacin da ya dace.
Ai shi wannan operation ruwan wuta wadda su dakarun sojojin sama suke kan yi yanzu yana da muhimmanci. Yau in ka duba ko America, yakin da suke a Afghanistan, wayanda suke yi a Libya, wayanda suke yi a Syria da sauransu, ai duk sojojin sama su ne suke yi, sannan suke samun wannan nasarori. Sai sojojin sama sun shiga sun samu nasarori, sannan sojojin kasa su durka su shiga ciki.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 11:15. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da Sai Bango Ya Tsage. Brigadier General Usman Sani Kuka Sheka mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili. Sai a biyo mu a hankali. To, kafin mu ji tambaya daga mutum na gaba, an yanke Maiduguri dai su suka fi fama da wannan matsala tunda su aka fi kai ma hari. Kafin a kai hari ko ina zaka ji za a kai a yankin Maiduguri ko wani kauye da ke kusa daga Maiduguri. Don kwanan nan ma ita kungiyar Amnesty ta buga wani rahoto akan cewa tun daga watan Afrilu zuwa yanzu su yan Boko Haram sun kashe farar hula 381. To, game da wannan yanki na Maiduguri, waɗanne abubuwa ake yi sabo kuma wani taimako kuke so jama'a su baku?
Akwai abubuwa da dama da ake yi kuma saboda dalilan tsaro ba zan yi to miki dalla-dalla in shaida miki abubuwan da ake ba. Hasali ma idan kika yi la'akari da cewar kwanakin baya mun kullo da wani sabon salo na mobile strike teams, wato waɗanda su aikin su ne ya kasance kaman ko ta kwana, sannan kuma su buɗe hanyoyi da aka buɗe. Kin san akan samu matsaloli da ƴan ta'adda idan mutane na tafiya kan hanya sukan masu fashi saboda suna neman kuɗi ko abu. Sannan baya ga wannan akwai bincike da kuma shingaye da ake ta yi. Duk waɗannan abubuwan kuma suna ta'allaka ne ga ainihin maganar da kika yi ta cewar wani taimako muke so ko kuma gudunmuwa da muke so jama'a su ba mu. To, gudunmuwar da suke ba mu ita ce ta ba da su bayanan sirri. To, duk da haka muna so kada su gaji su ci gaba da bada waɗannan bayanan sirri saboda suna da tasiri kwarai da gaske kan nasarar da muke samu wajen kakkaɓe waɗannan ƴan ta'adda na Boko Haram. Haƙƙi ne ya rata ga kan kowa a tabbatar da an sami tsaro ingantacce. To, hakan ba ta faruwa ko ba ta samuwa har sai kowa ya yi bakin gudunmuwar shi ko kuma ya ba da gudunmuwa daidai gwargwadon hali. Wannan gudunmuwa ita ce ya kasance an kula da sha'anin tsaro, sannan kuma idan aka ga abin da ba shi kenan ba a shaida man kuma ba wai sai an jira ba sai shiri na rediyo ko wasu abubuwa. Akwai layin wayoyi kuma da kuma kankanonin jami'an tsaron mu da muke da su, kamata idan mutum ya ga abin da bai amince bai sanar. Amma ko da ma hakan za ta yi mashi wuya, akwai lambar waya ta musamman wadda kawai a turance 193, wato 193, kowane network wallau Airtel ne wallau 9 mobile ne ko MTN ko ma wani iri ko Glo kake da shi, idan ka kira inda ka ga abin da ba shi kenan ba ka kira wannan lamba 193, insha Allah a cikin jami'an mu za su dauka kuma za a yi maganin abu.
To, mutum na da maturo na gaba, bismillah ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To, sunana Said Ibrahim.
To, muna jinka.
Aje, muna tambayan general ne akan magatin maganan checkpoint din nan da suke su gudu ba suka tarko su babban gida da yobe.
To, makai tambaya ba yaji me tambayar ka din?
Yawa, tambaya ta ce kusan umu mun kasa gane bambancin tsakanin gwamnatin Goodluck Jonathan da gwamnatin General Buhari wajen karban cin-hancin sojoji akan checkpoint. Saboda za mu zo mu sauke fasinja su wuce tukunan mu direbobi, mun zo kuma sai an tambaye mu mun ba da wani abu tukunan na goro.
Kamar nawa kuke bayarwa?
Kamar
nawa suke cewa kuma?
Ko naira 50 Naira 50 naira 100 ne dai haka.
To sojoji ne ko ƴan sanda?
Ah sojoji ne, akwai checkpoint a babban gida, akwai checkpoint a dabci, akwai checkpoint a Gujiba, in ka tarko ba ta karba, akwai checkpoint a Gujiba.
To so a takaice dai duk wannan wuraren bincike idan direba ya je sai ya bada na goro kuma kana zargin cewa sojoji suke karbe ko?
Eh sojoji ne ta wallahi. Zaki.
To General Kaji Batun nashi ko?
Eh so nike in ji sunan ɗaya checkpoint da cece kuku naji dai ka tarko babban gida Gujiba sannan da cece da babban gida.
Aha.
Da ci burtani local government ne da ci da ci.
Dabci to
da babban gida da canyi misali gidan wajen gida ka kenan.
To ya faɗi sunayen wuraren kaji ya ce Dabci Gujiba to babban gida ehe to
canyin kai ta gaidan ne ko eh hanyar gaidan ne amma su ba ta sauke mutane normal ne in ka zo wucewa ne za su tambaye ka na goro ka ba su in ka ba su kuma za ka kai parking dan nisa tin can ma da nazo ni da ban bayar ba ka kin yi fadin koma baya akan kudi sai wani daga baya ta so nace ba canji ne a gona shine yasa yake koma baya baran tafi ba sai dai yanzu yake to zo ba da mu zo ka tafi kawai na zo na kama hanya sai na wuce na tafi ina da tafi din kenan
to General Kaji ko
eh amma ku naji
to wace ansa zaka bashi
wato ansa da zan bashi ne ai naji ko tanshi kuma tabbata gidan zamu bincika in dai har aka tabbatar da wannan batun gaskiya ne kuma waye na so da zai tabbatar man da ranar da lokacin da hakan ta faru so da ya kasance mun bincika mu san waye ke aiki a wannan lokacin a wannan guri a da kaman yanda ya bayani don da zamu bincika su na a hukunta in dai har aka tabbatar yana da laifi amma ko menene ina so da Allah yayi hakuri za a bincika.
To malam mai tambaya zaka iya tuna ranakun da wannan abu ya faru ko ko yana faruwa ne kullum?
A kullum ne yana faruwa amma dai akwai shi checkpoint naka ta kudin ba sa karban kudi gaskiya ne maganan gaskiya su ba sa karban kudi kwata kwata na Gujiba ne suke takurawa su san dole ne sai san ka ba da kudi ba da kudin ba katarko ba sa karban kudi.
To General Kaji katarko ba sa karba eh amma sauran wuraren kusan kullum yake faruwa. To bismillah mutum na gaba.
Assalamu alaikum. Ina Maruji daga Gujiba.
To.
Alhamdulillah dai mun samu zaman lafiya a Gujiba. Kine nake shi kuka shafe yana sanin cewa yanzu daga Gujiba zai yi karfe 6 da yayi ke dodowa da Matuba ko kuma daga Gujiba sai zuwa Bunyadi daga karfe 6 da yayi. Kine tambaya.
Ban gane tambayar ba ni kaina me kake nufi?
Tambayin da nake yi shi ne nake alhamdulillah an samu zaman lafiya yanzu a jihar Yobe sannan kuma ni zan zaune nan cikin Gujiba ne.
To me ya tambayar ka?
Karfe 6 idan yi yawa idan karfe 6 ya yi ba za ka shiga Gujiba ba ba za ka fita ka yi duniya ne ba shi ne tambayar da nake ke yi kuma ba za ka zo da masu ba.
To a takaice tambayar ka shin shi ne me yasa ake hana mutane wucewa idan 6 ta yi?
Ya ina ga wato kin san akwai wasu akwai inda aka hana yawo musamman ma da daddare inda nan wuraren suna cikin daga cikin su kuma abin da nake so ya gane ba a kawo irin waɗannan dokoki don a kuntata ko a tsananta ma jama'a sai dai inganta yanayin tsaro amma ko me kenan shi ma zan bincika me musabbabin da ba za a bari mutane su ci gaba da walwala ba zuwa karfe 6 amma shi ma ya sani idan mutum ba dai daren tahiyaye ba kuma ina ma zaka je har ya kasance kayo dare karfe 6 ba tai ba kana inda zaka ba amma dai duk da haka za a bincika idan har akwai wani dalilin da yasa haka za a tsaya.
Abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dawo domin gabatar muku da wani sabon shiri. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
shirin sai bango ya tsage kenan daga bakin Jummai Ali. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Yace ina taya daukacin ƴan uwa musulmin duniya murna bisa shigowar sabon shekarar musulunci. Da fatan Allah ya lullube mu da alherin da ke cikin ta. Tsautsayi da hadirin da ke cikin ta kuma yayi mana katanga karfi da su alfarman manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam VOA Hausa. Yajin aikin daga mayyar kungiyoyin kiwon lafiya na Najeriya suka tsunduma abin takeici ne kwarai. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta dubi halin kunci da marasa lafiyar kasar zasu tsinci kansu a ciki sakamakon wannan yajin aikin. Ta sasanta daga mayyar kungiyoyin kiwon lafiyar duk samun mafita. Sako daga Ahmadu Abacha Mashina. To gwamnonin da shugabannin Arewa ya kamata ku ƙara kokari wajen tabbatuwar samun nasara aikin hako mai da ake ci gaba da gudanarwa a wannan yankin namu mai albarka. Sako daga Ibrahim Musa Kirfi jihar Bauchi a Najeriya. Sako na gaba yace to dattawan kudancin Najeriya da fatan za ku amsa kiran dattawan arewacin kasar suka yi na ku fito ku yi tur da rajin da IPOP ke yi na kafa kasar Jamhuriyar Biafra. Sako daga dan kishin kasa na karamar hukumar Dambam Hussein Abba Dambam jihar Bauchi. Salam VOA muna yabawa gwamnatin kasar Jordan kan cika alƙawarin ba da tallafin kayayyakin yaki ga kasar mu Najeriya da fatan sauran kasashen da suka dauki irin wannan alƙawarin za su gaggauta cika shi. Daga Adamu Habu Umar Enyanga karamar hukumar Taura a jihar Jigawa. Sako na gaba na hadin gwiwa ne daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa Diran Daji jihar Kebbi da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Abubakar Sadiq Badal jihar Adamawa. Suka ce gaisuwa da fatan alheri zuwa ga ma'aikatan VOA Hausa baki daya. Hakika tattaunawa akan hanyoyin da za a bi domin inganta makarantun allo a Najeriya da wata kungiya mai zaman kanta da hadin gwiwar ƴan jaridu suke yunkurin yi a arewacin kasar yayi daidai. Muna fatan Allah ya sa su cimma nasarar wannan yunkuri nasu amin.
Takafin mu karkare ga Ibrahim Jarmai da takaitattun labarai.
Tumal nazar ayyau Alhamis ma'aikatan ceto a kasar Mexico sun ci gaba da kokarin kaiwa ga waɗanda suka makale a cikin gine-ginen da suka rushe a lokacin mummunar girgizar ƙasa da ta halaka sama da mutane 230. Daya daga cikin aikin ceton da aka gudanar a birnin Mexico an yi shi ne a wata makaranta wadda a jiya Laraba ma'aikatan suka hango tarinya da ke cikin wani gini da ya rushe kuma sun tabbatar da tana da rai lokacin da suka ce ta yi motsi da hannunta. Mahaukaciyar guguwar teku Maria ta yi sanadiyar saukar ruwan sama kamar da bakin kwarya a yau Alhamis a tsibirin Puerto Rico. Ta kuma sa daukewar wutar lantarki a daukacin tsibirin da ambaliyar ruwa a wurare da dama da kuma kashi akalla mutum guda. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya faɗa wa shugabannin duniya cewa yarjejeniyar makamin nukiliya ta daukacin kasashen duniya ce ba kasa ɗaya ko biyu ba. Yace ina mai tabbatar maku da cewa kasar Iran ba za ta kasance kasa farko wadda take keta ka'idar yarjejeniyar ba, amma za ta mai da martanin da ya dace akan duk wani bangare da ya yi haka. A yau Alhamis dubban masu zanga-zanga suka fantsama titunan babban birnin kasar Philippines domin yi wa 'yan kasar gargadi akan yiwuwar komawar mulkin kama karya a ƙarƙashin gwamnatin Rodrigo Duterte. Masu zanga-zangar sun bayyana cewa shugaba Duterte da halaye kusa da iri guda da na tsohon shugaban mai mulkin karya kama karya wanda shugaban na yanzu yake mutuntawa.
To madalla masu sauraron mu anan kuma zamu da sa'aya sai kuma can anjima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Jarmai da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Lazarus Grisham da ta bada umarni da injiniyan mu na yau Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.